sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba. Da fatan an waye gari lafiya. Hadisu Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Ku sauraro abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis 9 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanan labarai.
To Hadiza, adadin mutanen da girgizar kasa ta kashe a kasashen Turkiya da Siriya sun haura sama da 11,000. Shugaba Vladimir Zelensky ya kai ziyara birnin London don godewa Burtaniya bisa goyon bayan da suke baiwa kasarsa wajen dakile farmakin Rasha. Majalisar Dinkin Duniya na neman dala biliyan 2.6 don sauƙaƙa rikicin yunwa a kasar Somalia.
Kanan labaran kenan. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan wannan zabe mai zuwa. A yau za mu haska fitila ne kan jihar Kaduna. Sannan wakilin Umar Faruk Musa ya tattauna da gwamnonin Katsina da Jigawa game da dakatar da sabon tsari na soke amfani da tsofaffin takardun kuɗi na naira na wucin gadi da kotun kolin Najeriya ta yi. Kamar kowace rana kamar ta yau, Alheri za ta shigo da shirinta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin saurara kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Masu aikin ceto a kasashen Turkiya da Siriya na ci gaba da fafata da lokacin sanyi jiya Laraba don gano waɗanda suka tsira da rayukansu da baragujan gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta faru a yankin a ranar Litinin da ta wuce da ta yi sanadin mutuwar sama da mutane 11,000. Hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasar ta sanar jiya Laraba cewa aikin ceton da aka yi a Turkiya ya haɗa da ma'aikata 96,000. Wuraren da ake wannan bincike sun kasance wuraren da aka gudanar da wasu bukukuwa, yayin da aka iske mutane da ransu suka tafi da su domin a kula da lafiyarsu. Jami'an Turkiya sun ce akalla mutane 8,574 suka mutu, yayin da sama da 38,000 suka jikkata. A Siriya an samu mutuwar akalla mutane 2,530 a cewar alkaliman gwamnatin Damascus da kungiyoyin agaji. Yanzu girgizar ƙasa ta zama wani mummunan bala'i tun bayan girgizar ƙasa da matsananciyar guguwa ta tsunami da ta yi sanadin mutuwar kusan mutane 20,000 a Japan. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya tashi zuwa birnin London jiya Laraba don godewa al'ummar Burtaniya bisa goyon bayan da suke baiwa ƙasarsa wajen dakile farmakin da Rasha ta kwashe kusan tsawon shekara tana yi a ƙasarsa. Kuma ya yi hasashen cewa daga ƙarshe Ukraine za ta yi nasara a yakin. Zelensky ya faɗa wa Majalisar Dokokin Burtaniya cewa mun san ƴanci ne zai yi nasara, mun san Rasha za ta yi rashin nasara, mun san nasara za ta canza duniya, kuma wannan zai zama canjin da duniya ta daɗe tana buƙata. Burtaniya na tafiya tare da mu zuwa ga mafi mahimmancin nasara a rayuwarmu. Zelensky ya kuma gana da Sarki Charles a fadar Buckingham a wata ziyara ta biya ƙasar waje tun bayan mamayar da Rasha ta yi a ranar 24 ga watan Fabrairu da ta wuce, biyo bayan wata ziyara da ya kai Washington a watan Disambar bara, inda ya gana da shugaba Joe Biden da kuma jawabi ga majalisa. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dinkin Duniya na neman dala biliyan 2.6 a wannan shekara domin tallafawa mutane miliyan 7.6 daga cikin 'yan Somalia masu fama da matsananciyar yunwa da yiwuwar yunwa sanadiyar rikici, tsadar abinci da fari da ba a taɓa gani ba. Babban jami'in jin kai na Majalisar Dinkin Duniya a Somalia, Adam Abdul Maula, ya shaida wa manema labarai ta kafar bidiyo cewa akwai yiwuwar yunwa mai ƙarfi daga watan Afrilu zuwa Yuni na wannan shekarar, kuma ba shakka idan ba a ci gaba da bayar da agajin jin kai ba, kuma idan daga Afrilu zuwa Yuni ba a samu ruwan sama da ya kamata ba kamar yadda aka yi hasashe. Kasar tare da sauran sassan yankin kuryar gabashin Afirka na cikin mawuyacin hali na fari mai ɗumbin tarihi bayan da aka kasa samun damuna guda 5 a jere. Abdulmola ya ce kusan mutane miliyan 6.4 ne ke fuskantar matsalar karancin abinci, kuma ana sa ran adadin zai karu zuwa miliyan 8.3 tsakanin watan April zuwa Yuni, ciki har da mutane 727 da ake sa ran za su fuskanci bala'in yunwa.
Jima kaɗan Hafi zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu leƙa jihar Kaduna. A cigaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin da jihohin Najeriya ke ciki yayin da ake dabda yin zaɓe a ƙasar. Wakilinmu Isa Lawal Ikira ya yi nazarin tarihi, harkokin siyasa da kuma zamantakewar al'ummar jihar. Ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Tsohuwar jihar Arewa ƙarƙashin Lord Lugard ita ce ta koma jihar Arewa ta tsakiya a 1957, kafin daga bisani ta zama jihar Kaduna a 1975. A 1987 ne kuma aka cire jihar Katsina daga tsohuwar jihar Kaduna, wadda a yanzu take da ƙananan hukumomi guda 23. Kafin zuwan wannan jamhuriya a 1999 dai demokaradiyya ta dunga tuntube da juyin mulki daga sojoji, sai dai kuma tun shigowar wannan jamhuriya zababbun gwamnoni ne ke mulki a jihar. Tsakanin zaben 1999 zuwa zaben shekarar 2019 dai an yi zabubbuka guda biyar, kuma a cikin wannan shekara ta 2023 ne za a gwada zabe na shida ba tare da wani katsalandan ba. Sabanin jihohin Najeriya da gwamnoni uku ne suka yi mulki cikin waɗannan shekaru saboda kowanne wa'adi biyu yi, wato shekaru hurhudu su biyu. A jihar Kaduna gwamnoni biyar aka yi cikin wannan jamhuriya sakamakon baiwa gwamnan da aka zaba a shekarar 2007 mukamin mataimakin shugaban ƙasa, wanda ya sa mataimakin shi zama gwamna a wancan lokaci. Haka nan mutuwar tsohon gwamna Patrick Kowa a wancan lokaci ta baiwa mataimakin shi dama shi ma aka rantsar da shi a matsayin gwamna, wanda wannan ne ya sa adadin gwamnonin da suka yi mulki a jihar Kaduna ya haura na wasu jihohi. Zaben shekarar 2023 a jihar Kaduna dai ya zo da sabon salo, musamman ganin yadda manyan jam'iyyun siyasa suka zabo 'yan takararsu a jihar Kaduna. Inji mai fashin baki akan siyasar Najeriya Barista Elzubar Abakar.
Yadda kabilanci ya rinjaye ra'ayin mutane a tsarin tafiyar da siyasa, abin ya dan bambanta yanzu. A jam'iyyar APC an tsaye da Malam Ubasani, wanda kuma karamar hukuma ɗaya yake da Malam Nasir El Rufai. To kaga ba abin da ya canja daga inda gwamna da mataimakiyar gwamna suka fito. In ka ɗauki ɗan takarar jam'iyyar NNPP da ɗan takarar jam'iyyar PDP, dukansu biyu daga karamar hukumar Kudan suke. Ba wanda ya fito daga wata hukuma daban yake korafin cewar me yasa ba a bamu dama mu tsaya zaɓe daga karamar hukumar mu ba. Baya ma cikin abubuwan da ake ambato.
Dagewa kan amfani da na'ura wajen tattara sakamakon zaben bana da hukumar zabe ta yi dai na cikin batutuwan da ke daukar hankalin al'ummar jihar Kaduna a zaben da ke tafi, kamar yadda barista Muhammad Ibrahim Zari ya nunar.
Gaskiya yanzu tsarin zaben ya canza, domin don ka ce ka fasa akwati ko kai a ringizo ko kai kaza kai aikin banza, yanzu ƙura'a ne za ta aiki dalla dalla. In dai ƙura'a ta riga ta shiga, an tantance mutum ta shiga, magana ya kare. So saboda haka ka muke ko ka tsaya a sako ko ka turo su yan banza su fasa akwati, ba abin da zai canza akan ƙurƙun da za a yi yanzu. Ko amfani da kuɗi ma tana da iyakanta a wannan tsarin zaben da za a yi.
Duk da matsalolin tsaro da kuma zuwan sabon salo na na'ura wajen tattara sakamakon zabe a bana, al'ummar jihar Kaduna sun ce suna sa ran zaben zai gudana ba tare da tangarda ba.
Sunana Isa Yamsani. Insha Allah za a yi lafiya. Matasa na gari da Allah mu bada hadin kai. Sunana Shu'aibu Haruna. Da dai an yi ayyukan abubuwa na barandin siyasa, matasa kaga an dauko sanda an yi abubuwa iri-iri daban-daban, amma yanzu kai mutane ya riga ya waye.
Sunana Sadiya Suleima. Muna fatan yayin na'ure na ba ta bayyana su, muna fatan a yi lafiya a tashi lafiya.
Sunana Muhammad Awal Isa. Gaskiya azab tona in Allah ya tabbatar mana da yanda aka dauko tsara abu, abin zai yi kyau. Muna fata a yi lafiya a kare lafiya.
A zabubbukan baya dai mafi akasari jam'iyyu biyu ne masu ƙarfi sukan fafata, sai dai fa a wannan karan kuma zaben ya sha bamban.
Kaga a jihar Kaduna ana maganan jam'iyyar APC, ana maganan jam'iyyar NNPP, ana maganan jam'iyyar PRP, ana jam'iyyar PDP, ana kuma jam'iyyar Lebu waɗanda a tsarin zaben da zaka ga jam'iyyu biyu ne kawai kuma daga waɗannan biyun ɗayan su ne za ta yi tasiri sabanin yanzu da mutane ba su da tabbacin me zai faru saboda wannan doka da aka sa mu hannu ta tsaftace tsarin zabe ta yadda magudi zai yi wuya
to kome al'ummar jihar Kaduna ke sa ran ganin wanda ya lashe zabe a matsayin gwamnatin jihar Kaduna ya maida hankali
sunana Hamza mai kasa tashar yaji ina so a tabbatar da tsaro da kuma inganta lafiya da makarantu kamar wanda zai zama gwamnatin jihar Kaduna muna neman tsaro dai
umma dan jimma abincin nan ya sako mana da shi mu ji dadi bayan ruwa ta yawa gaskiya da kashe-kashe nan
a tayi Abubakar matsalar tsaro bangaren mutanen kauye a wasu tsaro su zauna su yi noma
wannan ne dai karan farko da za a yi amfani da na'ura a Nigeria wajen tattara sakamakon zaben da za a dinga aikiwa kai tsaye kuma jihar Kaduna na cikin jihohin da gwamna mai ci ke karkarewa a dinshi na shekaru 8 a cikin wannan shekarar da za a yi zabe Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Nigeria
to a gaida Isa Lawal Ikara yanzu kuma ga hasu dauke da kashi na biyu na labaran duniya
Shugaban Amurka Joe Biden na bibiyar jawabin da yana halin da ƙasa ke ciki tare da tafiya jiya Laraba zuwa jihar Wisconsin da ke tsakiyar yammacin ƙasar don yin albishir da abin da yake gani a matsayin cigaban tattalin arzikin ƙasa a ƙarƙashinsa. A nasu ɓangaren, 'yan jam'iyyar adawa ta Republican suna kira da a kawo ƙarshen abin da suka kira kashe kuɗaɗen gwamnatin Biden a cikin shekaru biyu da ya yi a fadar White House. Shugaban ya kai ziyara wata cibiyar horar da ma'aikatan kungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa ta arewacin Amurka a ƙauyen DeForest don tattauna ayyukan masana'antu. Jihar Wisconsin fagen dagar siyasa ne da ake fafatawa na shekara-shekara a zaben shugaban ƙasa, kuma kusan tabbas za ta sake zama wuri mai mahimmanci a 2024 duka ga Biden yayin da yake gabda neman sake tsayawa takara a hukumance a cikin watanni masu zuwa da abokan hamayyar sa na Republican ko tsohon shugaba Donald Trump ko kuma wani. Jami'an Pakistan da tawagar hukumar lamuni ta duniya da suka ziyarci kasar na gudanar da tattaunawa mai zafi a wannan makon domin neman kulliyar yarjejeniya zuwa yau Alhamis kan lamuni don ceto kasar da ke fama da matsalar kuɗi da kuma kasa biyan bashi. Manazarta sun ce matsalar kuɗi da ta hada da taɓarɓarewar siyasa da kuma barazanar ta'addanci na haifar da irin yanayi da a baya ya kai sojoji suka kwace mulki. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito a ranar Litinin da ta wuce cewa tawagar hukumar IMF ta kasance a Islamabad tun ranar 30 ga watan Janairu, amma har yanzu ta kasa cimma matsaya da jami'an Pakistan kan adadin kuɗin da ƙasar ke bukata don kaucewa kasa biyan bashin kasashen waje.
Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kotun Koli ta Najeriya ta dakatar da sabon tsarin soke amfani da tsofaffin takardun kuɗin naira na wucin gadi har lokacin da aka ji karar da gwamnonin APC suka shigar. Bayan hukuncin kotun, gwamnan jihar Jigawa Abubakar Badaru ya bayyana wa wakilin Umar Faruk Musa muhimmancin wannan hukuncin, inda yake cewa
duk mai kudi a banki yanzu zai iya karɓar kuɗinsa. Sun kyauta da suka yi haka saboda gaskiya talaka da masu ƙananan kasuwanci suna cikin wani hali. So alhamdulillahi ya yi kyau tunda kamar sun ce a koma yanda ake ga kafin maganar kirkiro wannan sabbin kuɗin. Don haka ne ka ga za a koma dokar da mutum zai iya shiga banki a bashi miliyan 5 an yadda kamfani za su iya ɗaukar miliyan 10 kenan. An yadda to aka ci gaba da wannan zuwa kwana kaɗan da dirin bangiji abin zai soke.
To amma ai ana kukan da har yanzu sababbin kuɗin ba su isa da za su gamsa da 'yan ƙasa ba, ya za a yi kenan tun da tsofaffin kuɗin babban banki ya riga ya karɓi aƙalla 2 trillion daga hannun 'yan ƙasa?
to ko dai ya fito da sababbin da yawa ko kuma a dawo da sababbi da hada ba mutane su ci gaba da rayuwar su har zuwa lokacin da za a samu sababbin su wadata domin tattalin arzikin mutane yana lalacewa kullum saboda rashin ku zagaya ku tambayi masu sana'a kuci abin da suke kowa wanda ya saba cinikin miliyan da ya dawo sai ya sa a zai cinikin 500,000 ko 50,000 ma wani baya yi ne cinikin miliyan da so kaga abubuwan duka sun tsaya to amma da wannan abin da Supreme Court ta yi sai har bankunan sun yarda mutane su dauki kudinsu su ci gaba da sana'o'insu to kaga alhamdulillah kenan komai cikin karamin lokaci zai koma daidai a ci gaba da sana'o'i kuma Allah ya ce rake wanda suka yi asarar jarinsu Allah ya ba su taimako da za su dawo da jarinsu su dawo da sana'o'insu.
Gwamnan jihar Jigawa kenan Abubakar Badaru a tattaunawa da ne da shi a Abuja. A waje daya gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari shi ma ya yi tsokaci dangane da wannan al'amarin inda yake cewa
dan ta kare lokaci matsayin masu buga kudin ba kudin ba su buga ba ko ba su da su ko ba su iya bugawa to ana ne gidan jiya an kara a ce ma kai shi zuwa bari sai ba buga kudin ba trillion ne suka sa hannun mutane su ne suka bugawa da zuwa mutane ba cewa aka yi sun an shi trillion biyu ba su printing trillion biyu no ba wanda ya ce haka amma ne baka ansar biliyan ɗari ko kace wai to ya zaka da mai albashi da mai kosai
yanzu bayan wannan umarni ko hukuncin kotun koli kana jin za a dawo babban bankin ya maido da tsaffin kudaden da ya karkaba ko ya kashe gani za
a yi ya maido su yanzu an riga kwakwalon mutane ta koma cewa wani ka bai tsawon kudin da ya sa mai asa yanzu halin da muke ciki kenan a kasuwanni da wasu gidajen mai cewa an kai sai ya kaba tsawon kudi ba a sa yana shi ma ɗaya daga cikin matsalolin da ke saboda ba a yi wa mutane cikakken bayanin da ya gamshe su wanda za su bi abin nan babu wato abin da ake wa sensitization wayar da kan mutane a kan al'amarin kawai ce abu ya zo kaza
to amma me mafita domin na ga alaman ana kuke-kuke cewa wannan
mafita a yi a sifirintin kudi ya kasance wa'annan ƙauyuka da kasuwannin ƙauyuka an yi sabisin nasu.
Gwamnan jihar Katsina kenan Aminu Bello Masari a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musamman Amurka a Abuja, Najeriya.
To wakilinmu kenan Umar Faruk Musa a hirarsa da gwamnonin Jigawa da Katsina. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka tsamta waiwa.
Yaushe ne Hillary ta fito ta gwagwarmaya ta jiya kuma ta janyo ruwa wanda har ana ganin kusan za ta kayar da opponent ɗinta nan
maza ne yawancin delegates na party daga ward level zaki ga maza ne ba a ba ma mata zarafi su zama delegates
da zamani da lokaci ya canza da ilimi sai zama to a cikin siyasa mata su sanu saboda ne akwai sasoshi wanda yake bukatan kula na matasa da mata wanda matan su suka fi sani
masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya yau ya rage kwana 16 a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayyar Najeriya makonni biyu bayan nan a gudanar da na gwamnoni da na majalisun jihohi a ci gaba da nazarin matsayin takara mata a wannan zabe da kuma abin da za a iya yi a cikin wagegen gibin da ke akwai tsakanin takarar maza da ta mata bakin da muka gayyata sun bayyana abin da ya bambanta takarar mata da ta maza a siyasar Najeriya ga wakilinmu Zainab Babaji da ci gaban tattaunawar.
To Hajiya Binta Kabir barin dawo gare ki. Kina fadakarwa musamman ta yadda mata za su samu gurabi a harkokin siyasa saboda kare haƙoƙin mata. Kin ji bayanan da suka yi. Kina ganin kaman matan nan yanzu kansu ya waye ta yadda za su fito domin su kare sauran ƴan uwansu mata. An bada misalai kaman ita ƴar takarar gwamnatin jihar Adamawa Binani kenan, akwai kuma ita Pauline Talin da sauran mata dai. Kina ganin kaman bisa ga fadakarwan ku mata kansu ya waye kuwa?
Na ci magana da duka abokan tattaunawa na suka yi, kuma kowane ina so in dauki wani abu da zan yi magana akai. Kaman shi namijin mu Malam Ridwan da ya magana akan cewa ai siyasa gugurmaya ne su shiga a dama da su su nemo matsayi wa kansu saboda ba appointment bane. Na yadda, amma ina fatan kana sanar da cewa matan sun shigo sun kuma yi gugurmayan kuma an deny din su, zan baka references. Kaga kafin shiga references din, kafin ai references din ba wai ba sa fitowa bane. Ni ina yabawa makwazo na matan Najeriya saboda ni da sun biye yanda ake musu da za su koma ne su yi bacci, amma da yake suna son a taso din ayi, kuma ina ganin kwazon su, kuma ina yaba saboda me ko duniyar da tafi mu ci gaba kaman America. Yaushe ne Hillary ta fito? Ta gwagwarmaya, ta jiya, kuma ta janyo ruwa wanda har ana ganin kusan za ta kayar da opponent ɗinta nan. Amma mene ta nuna wa mata a duniya cewa mata suna da matsayin da za su iya, wanda ya ci California? Ka gane ko? To idan muka dawo da Nigeria, yanzu haka a statistics da zan gaya muku shine wajen mutum 109 su ne senators gaba daya, a cikin su mata 9 ne, kuma ba don ba su fito ba a majalisa. Sannan idan ki duba a cikin su akwai 20 da akwai mutum 360 House of Reps, amma guda 27 mata ne, ba su fito bane, sun fito. Amma menene, an riga an bada wani irin fuska na cewa wanda ya riga ka bacci ya riga ka tashi. Ai tun farko an san mata iyaye ne a gida, mu ba mu ki ba mun yadda, kuma an san da matan ce matan, an bar su ne a ta baya na tarbiya da kula da gida. To da zamani da lokaci ya canza da ilimi sai ya zama to a cikin siyasa mata su sanu, saboda me? Akwai sasoshi wanda yake bukatan kula na matasa da mata wanda matan su suka fi sani a wayancin kasashen, ana ba su dama ba a danne su. Misalin daniya anan shine akwai Aisha wanda ta contesting governorship election a 2019, ta ci Taraba, ta ci, aka zo aka kiya kai kotu, ta ci. Amma menene, within the party sai aka zo aka ce mace ce, yaya za a yi sarakuna su zauna suna kallanta a matan gwamno, bayan muna da al'ada aka rarrashe ta aka bata senate. Wannan ma za a ce bata fito bane? Ta fito. Amma me aka yi? An dare ta, aka nuna mata al'ada da culture, kuma mace. Na biyu misali shine akwai wata Patricia Etes, speaker 2017, kafin hawon Bankole, Jimi Dam Bankole, a lokacin saboda minority na representation women in the National Assembly suka yi mata ciya, suka danne ta, da ya zama sun mata yawa, sun fi karfin ta opposition ya fiwa, saboda karancin mu tana ji ta gana gani haka aka sauke ta. Wannan ma bata fito bane? Ta fito. Wannan danniya ne. Bayan wannan akwai wani misali na wannan mata da ake kira a Benue State, wannan Honorable Patricia Oga. Wannan matan ta contesting for senate, and she won. Amma karshen ta sai aka ce ta yi hakuri ta dawo party, sai aka bata women leader. Wannan ma duk ba su fito bane? Again presently akwai Honorable Natasha Kogi State Central. She contested as a governor and now she's contesting under PDP, tana contesting for senate. A lokacin ta ci, amma menene aka compensate ta? So kullum mata ana nuna musu yawa, ana nuna musu karfi, ana nuna musu muna wurin kafin ku. An made the arena na politics a men's world, duniya na maza. Amma abinda zan gaya maka na cewa ba sa fituwa ban yadda ba suna fituwa.
To barin koma gare ki Madam Roda Jahota. Hajiya ta yi magana akan waɗansu al'adu, waɗansu ko a ce addini ne da sauransu, waɗanda maza ke nuna ma mata cewa ba ku isa ku kai wannan gurin ba. A wannan waɗansu lokacin ana ba matan, amma kuma waɗansu lokacin kin ji bayanan da ta yi na cewa ana danniya. akwai al'adu da ko kuma addini da ya danne mata ne a ce mata bai kamata a ce sarki ya zo ya durkusa ma mata ba saboda ta zama gwamna ko kuma da sauran irin waɗannan dai
a cikin addinin Krista dai ni ban ga wani haka ba domin ko a cikin lokacin Old Testament akwai matan da suka yi mulki a lokacin su so ni ban ga wani inda addini yace we a danne mata kar wani yazo ya durkusa musu ba domin ko litafi ma ya fada a litafin Joel sura 2 yace Ubangiji ya ba da ruhun shi mai sarki bai ce ya ba ma maza kadai ba amma ya ce ya ba ma kowa da mata da maza da yara ya ba ma kowa duk wanda ya bude zuciyar shi ga Ubangiji saboda haka maza ne kawai ko al'adu ne wanda ake kokari yanzu a ga yanda za a magance shi shine yasa mata sun koma baya kuma a cikin maganan da ita dokas ta yi ina son kara cewa mata kamar in kin an je constituency da vote election zaki gani a cikin delegates ba a cika sa mata maza ne yawancin delegates na party daga ward level zaki ga maza ne ko yanzu ne ma ko a wani wuri zaki ga nan mace guda daya amma mata ba a ba su daga wannan constituency nasu da ward level nasu ba a ba ma mata zarafi su zama delegates amma yanzu za mu sake fada musu cewa a sake yin wannan zabe na ward din domin mu mata mu samu shiga bisa ga wannan statistics da muke da shi so mata su yi kokari
to aya batun delegate ma da kike yi abinda muka gani a zaben fidda gwani na wannan zabe da za a gudanar shine wannan naga wa'ansu da ido na delegate din ma idan sun je wurin zabe har ma waɗanda sun yi rubutu wa'ansu akan karba ne a rubuta sunayen kusan za a ce delegate din ma ba wani amfani suka yi sosai a wurin ba na zaben kina ga kaman mata da yake yawancin lokaci ma idan aka ce a za a baki 10,000 baki a ganin kaman za su iya cewa to shikenan tunda dai haka ne ni delegate din ma duk wanda kuka zaba ma ku zaba kawai
to sai ku biyo mu a mako mai zuwa domin jin abin da bakin namu ke cewa da gane da wannan kalubalen kafin nan a madadin Hajiya Binta Musa shugabar kungiyar hadin kan mabiya addinai daban-daban reshen jihar Plateau da ambassador da Godwill Jahota shugabar kungiyar mata Krista reshen jihar Plateau sai Dokas Lenkati Suf shugabar kungiyar ma'aikatan gwamnati a jihar Plateau mai barin gado da ambassador Ridwan Jimat Imam malami karkashin kungiyar Jama'atul Nasr Islam sai kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta jagoranci tattaunawa da kuma Jumbe Hamza daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune
dadi again alheri Grace Abdu yanzu kuma sai wannan sakon
Al'umman Najeriya ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa
yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙura'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnoni da ƴan majalisu
zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata
sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zabukan
batutuwan katin zabe
cancance masu kada ƙuri'a a ranar zabe
Tsaro ga masu kada ƙuri'a.
Isowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Jibrin a Lagos.
Madina Dauda da ke nan Abuja.
Isa Lol Ikara a Kaduna.
Da Husaina Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya.
Za mu shiga lungu da saƙo dangane yadda zabukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice.
To Hadiza, masu aikin ceto a kasashen Turkiya da Siriya na ci gaba da fafata da lokacin sanyi jiya Laraba dan gano waɗanda suka tsirar da rayukansu da baraguzan gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta faru a yankin a ranar Litinin da ta wuce. da ta yi sanadin mutuwar sama da mutane 11,000. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya tashi zuwa birnin London jiya Laraba don godewa al'ummar Burtaniya bisa goyon bayan da suke baiwa kasarsa wajen dakile farmakin da Rasha ta kwashe kusan tsawon shekara tana yi a kasarsa, kuma ya yi hasashen cewa daga ƙarshe Ukraine za ta yi nasara a yakin.
Baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za mu sake shigowa da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tana gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni, kuma injinin namu na yau ni Hadiza Kyari da na hada na kuma gabatar da shirin ke cewa ku huta lafiya, sai Allah ya ƙara hada mu. Ma assalamu.